إمام المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة والدعاة، رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقاة.
جماعة أسرار والسلام عليكم ورحمة الله بركم ودورهكا da kuma sake saduwa da ku a wannan shiri na tarihin annabi zababbe da ya kunshi bayar da tarihin rayuwar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da yadda ya zo a cikin littafin Ar-Rahiq al-Makhtum wanda Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa yake karanta mana. To idan ba manta ba, a shirin mu da ya gabata an ji inda mai wannan littafi ya dauko bayanai a game da yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sakamakon imaninsu da Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam suke fuskantar takurawa iri-iri daga Quraishawa, wanda hakan ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su shawarar su hijira zuwa kasar Habasha. Sannan kuma har wa yau mun ji yadda wani al'amari mai ban mamaki ya faru, inda Quraishawa suka taru suna sauraron karatun Al-Qur'ani daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abin ya burge su har suka tsinci kawunansu suna masu sujjada ga Allah subhanahu wa ta'ala. To anan muka tsaya, dan haka mallan zai dora daga nan. Akramukallah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Masu biye da mu da sauraron mu a cikin wannan shiri namu na tarihin annabi zababbe sallallahu alaihi wasallam, in ba a manta ba, a darasin da ya gabata mun yi bayani akan dalilan da suka sa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka dauki mataki guda biyu domin su kare kansu, su tseratar da kansu da addinin su daga farmaki da tsangwama da tsanantawa da takurawa da suke samu daga Quraishawa. Mataki na farko shine zabar gidar Arqam bin Abil Abi Arqam al-Makhzumi ya zama matattara, ya zama hedikwata, ya zama makaranta, ya zama cibiya wacce Annabi sallallahu alaihi wasallama yake tara sahabbansa domin ya karantar da su addinin Allah, wanda daga nan kuma da abu ya fara yawa, sahabbai suka fara cincirindo yawan su ya kai adadi mai nisa. Sai aka fara tunanin daukan mataki na biyu, shine kauracewa cikin yankin Makka domin su koma inda ba za a takura musu ba, su ci gaba da yin addinin su. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu labarin sarkin Habasha wanda ake kiransa Ashamatan Najashi, wanda dama dukkan wanda yake mulki a kasar Habasha ana kiransa Najashi. To wannan mutum ya shahara da adalci, ya shahara da gaskiya, ya shahara da amana, yana mutunta sauran jama'a, kuma ba a zalunci a kasarsa. Duk wanda zai zalunci wani zai ga yayi kokari ya karbo masa haƙinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallama bai taba ganin sa ba, shi ma bai taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba, sai dai jin labarin juna. Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa sahabbai, ko za ku yi hijira ku koma kasar Habasha ku yi zaman ku a can, domin na samu labari akwai wani sarki adali, shi baya bari a zalunci kowa a kasarsa. Da haka sahabbai suka yanke shawara kamar yadda ya gabata, mutum 12 maza da 4 mata, su 16 kenan, suka kama hanya suka yi hijira zuwa Habasha. Wanda muka yi bayani shugaban wannan tafiya shine Usman bin Affan, da kuma tare da matarsa Ruqayya ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran sahabbai da suka raka su. Mun dai gabatar da bayani cewa ba a samu labarin wannan tafiya ta su ba, domin sun sulale sun yi ta ne da daddare. Kuma lokacin da Quraishawa suka samu labari cewa ana shirin tafiya din nan, suka biyo bayan sahabbai. Su kuma sahabbai sun yi sa'a suna zuwa bakin teku, gurin da yake kusa da Jidda yanzu, sai suka yi sa'a jirage guda biyu na kasuwanci za su wuce zuwa kasar Habasha. Don haka suka shiga wannan jirage aka tafi da su. Su kuma lokacin sun zo bakin ruwa, jirgi ya riga ya tashi ya basu atasha. Sai muka shiga bayani kuma akan cewa a dai wannan shekara da sahabbai suka yi hijira, shekara ta 5 daga aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin watan Rajab, su 16, har ma akwai malamin da yace dinare suka biya aka tsallakar da su ruwa. To sai abin da ya faru, wani labari da ya faru wanda yasa sahabbai suka yi harama dawowa gida domin suna jin kamar wani abu na alheri ya faru, shine sujjada da mushrikai suka yi tare da musulmi da kuma dawo wasu muhajiruna din. A cikin wannan shekara a watan Ramadana, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita zuwa harami tare da shi akwai gaggagaggan mutane na Qurayshawa da shugabanninsu da ma jagororinsu gaba daya. To shine ya tashi ya karanta Alkur'ani a cikin su, ya karanta suratul Najmi, wanda a cikin suratul Najm an ja hankalinsu sosai zuwa ga addinin Allah. Raka wannan maganganu da suka ji da ba su samu lokaci sosai da za su saurari Alkur'ani daga bakin manzon Allah kai tsaye ba, saboda abin da suka yi ta faɗa ma junansu kamar yadda Allah ya hakaito mana a aya ta 26 cikin suratul Fussilat. Suna cewa
waqala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun.
Kada ku saurari wannan Alkur'ani ka ku ji shi, ku sa hayaniya da hargowa da hatsaniya a tsakaninsa, ko kuwa samu rinjaye jama'a su daina sauraron Alkur'ani su dawo gurin ku. To wannan maganganu ko karatun Alkur'ani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ya shiga zukatansu, ya shiga kunnuwansu, ya kuma kama tunaninsu iya kamawa. Dan haka da aka zo ƙarshen sura aya ta 62, sai Allah ya ce
fasjudu lillahi wa'budu.
Ku fadi ku sujjada ga Allah, sannan kuma ku bauta wa Allah. Sai su ma da suka ga musulmi sun fadi, sai su ma suka fada aka yi sujjada tare da su. Jin wannan labari ya watsu a gari cewa dukkan waɗanda suke adawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun zo su ma sun bi shi, sai sauran mutane da suke wajen Makka, musamman su sahabbai da suka hijira zuwa Habasha, sai suka ga to yanzu ba sauran gudu, ba sauran buya, ba sauran kaura, ba sauran hijira. Kamata ya kowa ya tattara inasa inasa ya dawo gida, domin waɗanda suke musu azaba suka cizguna musu, suka musguna musu, suka matsa musu, su ma Allah ya azurta su da karbar addinin musulunci. Da haka suka yi kwana suka dawo gida. Sai bayan sun zo kusan shiga Makka, sai suka samu cikakken labari cewa ai labarin ba haka yake ba. Su kansu Qurayshawa kuma su ma suka dinga juya labarin, suka dinga sharawa Annabi sallallahu alaihi wasallama ƙarya da ƙage kan cewa lokacin da yake karanta suratul Najmi ya yabi gumakansu, ya girmama su. Wannan ne dalilin da yasa suka fadi sujjada, ba wai dan Alkur'ani ya kama zuciyarsu, ya furgita su, ya razana su, ya kayatar da su bane yasa suka sujjada. A'a, suka ce wai wato abin da ya faru shine sun ji an yabi gumakansu da wata labari da zamu ji bayanin sa yanzu da matakin da malamai suka dauka akai. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake karanta aya ta 19 har ya zuwa aya ta 22, sai yake cewa
afara'aykum al-lata wal-uzza wa manatat thalithata al-ukhra alakum adh-dhakaru wa lahu al-untha tilka idhan qismatun dhiza.
To da aka karanta wannan cewa ku bani labarin Lata da Uzza da ko Manata wata ita ce ta uku, shin ku kuna da ƴaƴa maza shi yana da ƴaƴa mata, wannan rabo ne da akwai zalunci a cikin sa. Suratul Najmi aya ta 19 zuwa ta 22. To sai Allah ya ci gaba da bayani
in ya illa asma'un sammaykum wa antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى.
الله تعالى yace ba komai bane face sunaye ne da kuka sanya musu sunaye ku da iyayenku, Allah bai saukar da wata hujja ba game da su, ba komai suke bi ba sai zato da abin da zuciya take sha'awa. Hakika shari'a ta zo musu daga wajen Allah ta'ala mahaliccin su. To anan ne sai suka dinga tada rudu, wanda anan ne zamu tashi mu ci gaba da bayani inda muka kwana a darasin mu na baya. Wa saqata fi aydihim lamma ahassu anna jalala kalami Allahi lawazi mamahu. Sun fadi wato babu nauyi lokacin da suka fahimci cewa girman maganar da Allah ta'ala yake ya karkato da ragamarsu. Sun ji nauyi, sun ga girma, kwarjini na maganar Allah ne yasa dole suka fada suka yi sujada ba wai abin da suka fada ba farcakabu aina ma kanu yubziluna qusara juhudahum fi mahwihi wa ifna'ihi abin nan da suke bada kokari dare da rana su ga sun shafe shi sun gusar da shi sun kautar da shi sai gashi su ma sun aikata irin abin da suke zargin sahabbai sun aikata na mika wuya ga sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waqad tawala alaihimul laum wal itab min kulli janibi daka sai mutane suka dinga zuro musu zargi da tir bisa wannan mataki da suka dauka na goyawa annabi sallallahu alaihi wasallam baya mimman lam yahdhur hazal mashhad min al mushrikina duk wanda bai samu halartar wannan guri ba na wannan abu da ya faru to shi ma daga cikin mushrikai yana cikin wanda yake zargin quraishawa dan me yasa suka fadi suka yi sujada tare da sahabbai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa inda zalika kazabu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wabtaru alaihi daga nan ne sai suka shiryawa annabi sallallahu alaihi wasallama ƙarya suka yi masa kage annahu atafa ala asnamihim bi kalimati taqdir suka ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi yabo bisa waɗannan gumaka nasu ya kuma girmama su ya mutunta su wa annahu qala anha ma kanu yuraddidunahu hum da'iman min qawlihim kuma suka ce ya fadi irin abinda suke tananatawa ko da yaushe da fadan su tilkal garani kul ula wa inna shafa'atahunna laturtaja wai ya ce musu waɗannan su ne balbelu na farko kuma hakika ceton su ake fata wannan kalmomi guda biyu ko wannan shiriri ta guda biyu da aka shigo da ita shine quraishawa suka dinga cewa wannan shine abinda suka ji annabi ya faɗa na girmamawa da mutuntawa game da gumakansu shine dalilin da yasa suka fadi suka yi sujada ja'u bi hazal ifkil mubin sun zo da wannan ƙarya bayyananniya liya'taziru an sujudihim ma annabi sallallahu alaihi wasallama domin su bada hanzari bisa sujjadar da suka yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama walaysa yustagharabu haza min qaumin kanu ya'lifuna al-kadhib wannan ba abun mamaki bane ga mutanen da suka saba da ƙarya wayut'iluna ad-dassa wal-iftira kuma suke tsawaita dassi fadar mummunan abu da kuma wato zagon ƙasa da kuma kiran ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallama wa balaga hadha al-khabar ila mahajir al-habasha wannan labari ya isa ko ya kaiwa waɗanda suka yi hijira daga cikin sahabbai suka koma habasha walakin fi suratin takhtalifu tamaman an suratihi al-haqiqiyya sai dai labarin bai je musu yadda ya faru ba balagahum anna quraishan aslamat labarin da ya ishe musu cewa quraishawa dukansu sun shiga addinin musulunci faraj'u ila makkata fi shawwal fi nafsi sana shine suka dawo zuwa makka a wannan shekara a cikin watan shawwal wato sun yi hijira a cikin watan rajab sun kuma zauna watan sha'bana da watan ramadana suka dawo a cikin watan shawwal falamma kanu duna makkata sa'atan min nahari sai da ya rage bai fi awa ɗaya ba su shigo garin makka arafu jaliyatal amri raja'a minhum man raja'a ila al-habashati sai suka fahimci hakikanin lamarin ba yadda labari ya je musu ba na cewa mutanen makka sun yi sujjada sun miƙa wuya sun yi suranda sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walam yadkhul fi makkata min sa'irihim ahadun illa mustakhfiyan babu wanda ya shiga makka daga cikin su sai dai ko a boye aw fi jiwari rajulin min quraish ko kuma ya nemi mafakar siyasa a wajen wani daga cikin manyan quraishawa wato sun kasu kashi uku kenan bayan sun dawo sun tabbatar labarin da aka yada game da wancan cewa ba gaskiya bane quraishawa ba su shiga addinin musulunci ba to sai suka dauki mataki ɗayan guda uku wani ya silale ya shigo maka ya tafi gida ba a ma sani ba wani kuma ya nemi kamun kafa da mafakar siyasa da wani babban mutum dan ya daure masa gindi ya shiga garin makka wani kuma ya juya ya koma habasha lokacin da suka tabbatar da rashin ingancin labarin sumashtadda alaihim wa alal muslimina albala wal azab min quraish sannan bala'i da azaba ya ƙara tsanantuwa akan musulmi daga bangaren Qurayshawa, suka ƙara tsanantawa da gallazawa da muzantawa ga duk wanda ya shiga imani ko ya musulunci. Wasatat bihim asha'iruhum, kuma dangin su suka yi ta akan su da cin mutunci da duka da wulakanci. Faqad kana sa'uba ala quraish ma balagaha anin najashi min husn aljiwari, abin yayi wa quraishawa tsanani da labari ya ishe musu irin kyakkyawar karba da tarbe da lale da sarkin Habasha yayi wa sahabban annabi ya ba su kyakkyawar masauki ya kuma ce su je su addinin su ba tsangoma ba duka ba zagi, kai sallaka kai kalmar shahada kai salatinka kai istighfari ba wanda zai hana ka. Walam yara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama buddan min an yashira ila ashabihi bil hijrati ila al habashati marratan ukhra, annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga babu makawa ya sake shawarta sahabbansa da su sake yin hijira su tafi zuwa Habasha karo na biyu. Wanda bai samu daman tafiya hijira ba, to ga wata dama ta samu da dukkan sahabban da suke sha'awa da ma waɗanda suka je karo na farko suna iya komawa, wanda ma ba su je ba suna iya tafiya domin an samu mafaka mai kyau da kowa za a bashi dama yayi addinin sa. Dangane ga waccan kissa da aka bayar ko aka yi ta kawowa na cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wata kalma ta yabo ko ta girmamawa ga gumakansu wanda ya jawo sai musu daɗi har suka faɗi suka yi sujjada, to malamai sun ba da amsa game da wannan kissa cewa kissa ce mara asali mara inganci. Daga cikin manya-manyan katafaren malamai masana addinin musulunci gogaggu katafaren malamai akwai Malam Ibn Kasir a cikin tafsirinsa da ya zo kan wannan kissa yake cewa wannan kissa ta zo da hanyoyi da dama amma duk hanya ce mursala, don haka yake cewa bai ganta ta zo ta hanya ingantacciya ba wanda za a dogara da ingancinta. Shi ko Malam Al-Qadi Iyad babban bijimin malamin nan sananne, Allah ya saka masa da alkhairi, wanda ya rubuta littafin Ash-Shifa, ya kawo dalilai masu dama da yake rushe ingancin wannan kissa. Daga ciki yake cewa ya ishe ka wannan kissa babu wani daga cikin manyan malamai da suka rawaito hadisai masu tarin yawa na addini da suka rawaito ta. Yana wato nuni ne kamar Imam Al-Bukhari da Muslim da At-Tirmidhi da Nisa'i da Ibn Majah da Abu Dauda da Imam Ahmad a cikin Musnad da dukkan malaman da ake dogaro da su, babu wanda ya rawaito wannan kissa balle a ce an dogara ko an fito da ita ta hanya mai kyau. Kuma yace hanyoyin da wannan kissa ta biyo hanyoyi ne wanda kowanne yana da rauni, sannan kuma akwai rashin tabbas a cikin riwayoyin, ga kuma isnadin ya tsintsinke, ga kalmomin sun zo daban-daban. Yace irin waɗanda suke rawaito irin waɗannan kissoshi daga cikin malaman tafsirai ko malaman tarihi waɗanda aka jarabce su da son kawo duk wani abu bako ko wani abu mai ɗaura kai ko wani abu na tatsuniya ko na tazo mu jita, to irin waɗannan ne suke tattaro irin waɗannan kissoshi da ba su da inganci suke sakawa a cikin littattafai. Shi kuma Malam Ibn Hajar Asqalani bayan ya kawo inda wannan kissa ta fito da hanyoyin da ta biyo da kuma isnadinta, sai yake cewa duka waɗannan hanyoyi imma dai dha'ifi ko dai munqati'i, yace amma saboda yawan hanyoyin da wannan kissa ta biyo a iya cewa tana da asali wato a cikin addini ko akwai asalin kissar, sai dai wataƙila ka ce ƙarin wannan lafazin guda biyu shine wanda ba za a ce ya inganta ba. Shi ma ya ba da nasa bayani wanda a ƙarshe ya kusan goyen bayan cewa ana iya ɗaukan wasu hanyoyi daga cikin wannan hanyoyi a inganta su. Akwai Dr. Abdul Mu'ti wanda a cikin littafinsa Hashiya da yana Dalailun Nubuwa na Imam Al-Baihaqi yana cewa hujjojin hadisai waɗanda suke masu tabbas suna tabbatar mana da hankali cewa wannan kissa ƙarya ce, bata faru ba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yabi gumakan Qurayshawa ba. Daga cinsa akwai babban bijimin malamin nan na hadisi wanda shi gaba ɗaya ma littafi ya wallafa wanda ya yi jana'izar wannan kissa ga baki ɗaya kai ta makabartar tarihi ya rufe ta ko sallah ba a yi mata balle a sa mata likafani, ya yi littafi mai suna Nasful Majanik li Nasfi Qissatil Garani, wato kafa samfarin sikat domin rugurguje wannan kissa ta Granik, wanda ya fito da wannan kissa ya kawo hanyoyin da ta biyo da kuma bayanan da ya bayar wanda yake nuna rashin ingancinta. Idan mutum ya nemi wannan littafi nasa tun daga shafi na 20, zai ga irin dogon bayanin da yayi yana raddi ga dukkan malaman da suke ganin wannan kissa da inganci ko suke sako-sako wajen karɓar wannan kissa ko ba ta goyen baya ko kokarin yi mata tawili ko nuna ta tabbata. Kicinsa akwai Professor Muhammad Mustafa Al-Azami, shi ma ya kawo wannan kissa duk da yana tattauna da Albani, yana goyen bayan irin waɗannan bayanai da yayi na rushe wannan kissa da kuma dalilan da ya bayar. Sannan akwai Dr. D.A. Azami yake cewa ita wannan kissa na farko ma dai ta sabawa Al-Qur'ani, domin Al-Qur'ani ya tabbatar da isma ta annabawa. Dukkan abin da annabi ya faɗa ko annabi ya aikata, to Allah subhanahu wata'ala baya barin wannan abin ya zamo ya fita daga ka'ida. In ko ya fitan, to Allah ta'ala da kansa yake ɗaukan mataki na gaggawa domin yin gyara. Saboda haka manzon Allah ma'asumi ne, ayyukansa da maganganunsa duka akwai isma da kariya daga Allah subhanahu wata'ala. Da aka yi ba da dalilai masu tarin yawa da ke nuna rashin inganci na wannan kissa da rashin tabbas ɗinta. Daga cikin dalilai ma da suke ƙara raunata wannan kissa, suke kuma daɗa nisanta ta daga inganci, shine wato yadda aka dinga samun ruɗu a cikin hanyar wayoyita. Wata rana a ce wannan kissa ta faru ne ana cikin sallah, a wani lokacin a ce ta faru ne a wajen sallah, a wani lokacin kuma a ce zancen zuci ne, wani lokacin a ce shedan ne ya faɗe ta akan harshen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ta, wani lokacin a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana girgedi ne shedan ya faɗi wannan, wani lokacin a ce shedan ya wato yi amfani da dama ya karanta wannan a cikin kunnan mushrikai, su sun ji amma sauran musulmi ba su ji ba, dan haka rudin iyasu kadai ya shafa. Wani lokacin a ce kuma ya hakaito irin muryar Annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kalma ta tilkal garaniqul ula, da kuma lafazi ma da yazo daban-daban irin wannan. Ta bangaren Qur'ani kenan da hadisi da kuma hankali duk sun tabbatar da rushe wannan kissa da rashin ingancinta. Hakanan an koma ta bangaren lugha arabiya a cikin asiratin nabawiyya fi dawil Qur'ani was sunna, yana bada bayani cewa wannan kissa ma muka kalle ta a tsagwaran harshen Larabci, to zamu ga cewa ba ta da inganci, domin Larabawa ba su saba yaban gumakansu da jinginasu da tsuntsaye waɗanda suke na ruwa irin balbelu ko irin su agwagwa da abin da ya kama da haka, wanda waɗannan kalmomi na gurnuku ko girniku duka kalmomi ne da suke koma ba zuwa ga sunayen tsuntsaye bakake ko farare waɗanda suke rayuwa akan ruwa, irin su balbela din da agwagi da makamantansu, wanda kuma a ma'anarsa yana nufin wani saurayi kyakkyawa. Kuma Larabawa duk an duba lugarsu, an duba dukkan waƙoƙinsu na zamanin jahiliya, bai shahara ba, bai fito fili ba, bai zama sananne cewa suna amfani da wannan kalman wajen yabawa irin waɗancan alloli da suke bautawa, suna kamanta su da cewa balbelu ba ne. Saboda haka wannan ya daɗa tabbatar da rashin ingancin wannan kissa da rashin dacewarta ta ɓangaren hadisi da Al-Qur'ani da hankali da kuma ita kanta tsagwaran harshen Larabci wanda aka faɗi wannan kalma gare ta. A taƙaice dai wannan kissa ƙarya ce, ta zo mu jita ce, ba ta da tabbas, kuma ba za a ci gaba da karanta ta a matsayin wani abu da ya faru a cikin addini ba. Allah ya kare annabinsa, ya kare Qur'aninsa, ya kare musuluncinsa, ya ba manzansa isma, ya ba shi karama, ya ba shi mu'jiza. Shedan ba zai yi wasa ko ya zo ya faɗo ta kalma da za ta zo ta zama rudu a cikin addinin musulunci ba. Da haka makiya addinin musulunci ne suka yi dassin wannan kissa, domin su kawo rudu da hayaniyar da suka saba yi a kowane lokaci. Amma Allah ya ƙi sai ya kare addininsa, ko da makiyan Allah ba sa so. Da haka wannan shi ne abin da ya faru na dalilin dawowar sahabbai a lokacin da suka yi hijira ta farko zuwa Habasha. Al-hijratu thaniya ila al-Habasha, sai ƙaura na biyu da sahabbai suka yi zuwa Habasha. واستعد المسلمون للهجرة مرة أخرى musulmi sun yi tanadi sun yi shiri domin yin kaura a karo na biyu wa ala nitaqin ausa kuma bisa gayya mai yawa wato yanzu za a yi gayya mai yawa sabarin tafiya ta farko da mutum 16 ne suka tafi maza 12 mata 4 walakin kanar hazihil hijratu athaniyatu ashaqqa min sabiqatiha sai dai wannan hijira ta biyu tafi tsanani fiye da hijira ta farko faqad tayaqazallaha quraishun wa qarrarat ihbataha to mun quraishawa sun fadaka suna sane da wannan hijira da za a yi kuma sun shirya su fito na fito su karo da sahabbai domin hana su wannan wato hijira da za su yi bai da annal muslimina kanu asra sai dai musulmi sun yi gaggawa sun yi sauri sun yi shiri sun kintsa tun kafin a sani gaba ɗaya sun fara shiri sun fita wa yassarallahu lahumus safara kuma Allah ta'ala ya saukaka musu wannan tafiya fanhazu ila najashil habasha qabla an yudraku tun kafin a riske su ko a cin musu tuni sun riga sun haura sun tafi wato wajen najashi wanda mun ce sunansa ashama ashamatu sunansa dama najashi suna ne na sarautar dukkan sarkin habasha ana kiransa najashi kamar yadda dukkan sarkin farisawa ana kiransa kisra haka nan khaqana suna ne na dukkan sarkin da ya mallaki kasar turkawa kamar yadda lemos suna ne na dukkan wanda ya zama sarki a yunan kamar makokos ne na sarkin misra ko kuma kaisara na dukkan wanda ya zama sarki na rom to haka nan suna ne na sarautar amma kowa akwai nasa sunan da ake kiransa da shi shi wannan najashi na lokacin da wannan abu ya faru sunansa ashamatu bini abjar wato ashamatin yana nufin wato yawan kyauta da alheri wa fi hadhihi almarra hajara min ar-rijali 83 rajulan a wannan karo na biyu a wannan hijira da aka yi zuwa habasha an samu cincirin da mutane da tarin yawa maza kadai ma sun kai mutum 83 in ka da fihim ammar idan akwai ammar a cikin wannan tafiya to su 83 fa innahu yushakku fihi dan ana shakka shin da ammar a wannan karo na biyu ko babu ammar bin yasir wa 18 aw 19 mar'atan akwai kuma mata guda 18 ko guda 19 wanda suka yi wannan tafiya zuwa kasar habasha wannan ya nuna kenan an samu ninkin baninkin a tafiya ta farko gaba ɗaya mutum 16 ne suka tafi amma a wannan tafiya ta biyu gashi an samu mata ma 19 an samu maza 83 wanda ke nuna an samu ƙari ninkin baninkin a wannan karo na biyu da aka yi zuwa habasha makidatu quraishin bi muhajirin habasha to sai quraishawa suka kulla makarkashiya da zagon ƙasa da kutungwila su hada fada tsakanin sarkin habasha da musulmi su je su kai ƙarar sahabbai su je su soke su su bata su domin ya kore su daga ƙasar su suka ga wannan wata dabara ce na su shirye wata kyauta ta musamman su kai wa sarkin habasha kuma su nuna man mutanen nan da suka shigo ƙasar sa suna yin wannan addini ya dau mataki na fatattakar su da korar su kamar da su ma suka kore su azza alal mushrikina an yajidal muhajiruna ma'amanan li anfusihim wa dinihim yayi wa tsanani abu sa quraishawa da suka ga cewa sahabbai sun sami inda suka samu kwanciyar hankali ga rayukan su da addinin su wato suna yankin da ba mai dukan su ba mai zagin su ba mai cin mutuncin su ba mai musu barazana kai babu mai hantarar su ma mutum ya samu kwanciyar hankali ya kwanta lafiya ya tashi lafiya kuma ya je aikata addinin sa babu mai hana shi faqtaru rajulaini jaldaini labibaini sai suka zabo wasu mazaje guda biyu karfafa kuma masu hankali wa huma amr bin al-as wa abdullah bin abi rabi'a shine suka zabo waɗannan mutane guda biyu kafin Allah ya azurta su da shiga musulunci sune yan aikin quraishawa sune ambassador na quraishawa sune manzanni na quraishawa waɗanda za su je su kai gami tsakanin sarkin habasha da kuma musulmi da suke addini a ƙasar sa wannan ya faru ne qabla an yuslima tun kafin su shiga addinin musulunci. Wa arsalu ma'ahuma al-hadaya al-mustatarafa lin-najashi wa li-bitariqatihi. Suka aika da kyauta wacce take gwaggwaba mai dadi zuwa ga Najashi da shi da ƴan majalisarsa. Ba'da an saqar rajulani tilkal hadaya ila al-butariqa wa zawwadahum bil hujaji allati yutradu biha ulaika al-muslimuna. Bayan sun kai wannan kyauta zuwa ga waɗannan ƴan majalisa wanda da su Najashi yake shawara, kuma sun musu guzuri da hujjoji waɗanda za su iya gamsar da sarkin Habasha ya fatattaki musulmi daga ƙasarsa. Wa ba'da an ittafaqatil batariqatu an yashiru ila an-najashi bi iqsa'ihim hadaru ila an-najashi wa qaddama lahu al-hadaya thumma kallamahu fa qala lahu. Bayan sun riga sun ba ƴan majalisa waɗanda za a shawara da su cin hanci, kuma sun nuna musu cewa lalle su ziga Najashi, su ba Najashi shawara na ya kori ya nisanta sahabbai daga ƙasarsa, sai suka zo kuma wajen Najashi din suka faɗi suka yi gaisuwa a fada, kuma suka gaddamar daga hadaya nan, sannan kuma suka yi magana suka ce da shi, ayyuhal maliku innahu qad dawa ila baladika gilmanun sufaha. Suka ce ya kai wannan sarki babba, hakika akwai wasu matasa wawaye sun shigo ƙasarka, fara kudina qaumihim sun bar addinin mutanansu, walam yadkhulu fi dinika kai ma bisa shiga naka addinin ba, kun ji hadin fada. Waja'u bi dinin iftada'uhu sun zo da wani sabon addini da suka kirkira, ba namu ba fa ba naka ba sarki. La na'rifuhu nahnu wala anta, mu kanmu bamu san wannan addinin nasu ba, kai ma fa sarki fa baka san wannan addinin nasu ba, suna tazga sarki. Wa qad ba'athna ilayka fihim ashrafu qaumihim min aba'ihim wa a'mamihim wa asha'irihim. Hakika manyan mutanansu wanda suka hada da iyayensu da suka haife su da ammomunsu da ma shugabannin kabilunsu su ne suka aiko mu zuwa gare ka ka fatattake su, taruddahum ilaihim dan ka maido musu da su gida. Fahum a'ala bihim ainan, domin su ne suka fi sanin, wato sun fi ka sanin halinsu. Wa a'lamu bima abu alaihim wa atabuhum fihi, kuma sun fi ka sanin abinda suka aibanta su a kai da kuma abinda suka yi musu zargi a kai. Ma'ana ka maido da su garinmu, ka maido da su gida, mu mu hukunta su tunda mun fi ka sanin halin da ake ciki. Qalatul bitariqa, sai ƴan majalisar sarki suka ce, sadaqa ayyuhal malik, tunda dama an ba su cin hanci tun kafin a shigo da motion din, suna zuwa suka ce gaskiya ne ya sarki, wannan abinda suka faɗa gaskiya ne, a kori bakin nan a fatattake su su baggari maza maza. Fa aslimuhum ilayhi, ma miƙa musu su su tafi da su ka bata lokaci. Fala yuruddahum ila qaumihim wa biladihim, domin su maida su zuwa ga mutanansu, su maida su zuwa garuruwansu. Walakin ra'a Najashi annahu la budda min tamhisil qadiyya, sai dai Najashi yana ga bai aib amfanin sarkin kenan, ya zo mai hankali mai tunani, ba kowace magana aka kawo maka a matsayin ka na shugaba ko na jagora ka dauki maganar kai aiki da ita ba, sai ka ce naji kukanku, naji maganganunku, zan bincika zan neme ku. Sannan sai ka sa masu hankali su maka bincike don su tabbatar maka da gaskiyar wannan lamari, domin zalunci ne a ji maganar bangare guda, ba a ji ta ɗaya bangaren ba kuma a yi hukunci. Don haka sai ya ce to yana son ya tantance wannan, wato qadiyya, ya tabbatar da wannan abu me yake faruwa ne. Wasama'i atrafiha jami'an, kuma ya ji daga kowane bangare, domin ba zai yi kawai a zo a gaya ma magana ta bangare guda kuma ka ɗauka ka hukunci ba, ba tare da kaji ɗaya bangaren ba. Fa arsala ilal muslimina wa da'ahum fa hadaru, shine ya aikawa musulmi ya kira su, su kuma suka halarto. Wa kanu qad ajma'u ala sidiki ka'inan makara, suka sun riga sun hadu akan za su faɗi gaskiya, komai zai faru ma ya faru. Fa qala lahum an-najashi, ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم wani addini ne wannan sabo da kuka zo da shi wanda kuka sabawa iyayenku da kakanninku da danginku gaba daya walam tadkhulu bihi fi dini wala dina ahadin min hazihil milal buku shiga addini na ba kannan buku shiga wani addini daga cikin addinan da suke sanannu ba sai kuka zo da naku sabo me hujjarku me dalilinku me yasa kuka yi haka wato an ba su dama kenan su kare kansu قال جعفر بن أبي طالب وكان هو المتكلم عن المسلمين سي جعفر بن أبي طالب يا سيدنا علي وسدي وبن سدي شيني مي مغانا da sunan musulmi shine kakakin musulmi a wannan tafiya an nada shi yayi magana da sunan su yace ayyuhal maliku ya kai wannan sarki babban mutum kunna qauman ahla jahiliyyatin haqiqa mu mun kasance mutane ne da muka taso a zamanin da ake jahiliya wato ba karatu ba sallah na abudul asnama wa na akulul maitata abinda muke yi ya kai wannan sarki a dafa muna bautawa gumaka ne muna cin mushe wa na atil fawahisha dukkan alfasha na zina da caca da sata wa na qatawul arhama muna yanke zumunta ba dangin uwa ba dangin uba rashin mutunci ya kama sai a ba kowa wa nasiul jiwara muna muna na makotaka makoci ya cuci makocinsa ya zalunce shi ya cutar da shi wa ya'kulu min alqawiyyi adh-dha'ifa mai ƙarfi a cikin mu sai ya cinye haƙƙin rarauna fa kunna ala zalika to fa a wannan hali muka samu kanmu ya kai wannan sarki hatta ba'asallahu ilaina rasulan minna har Allah ya aiko mana da manzo daga cikin mu na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa ifafahu shi wannan wato manzo da aka aiko mana mun san dan waye jikan waye tattaba kunnan waye uhuhu din waye mun san gaskiyar sa mun san amanar sa mun san kamewar sa fada ana ila llahi lin wahidahu wa na'budahu ya kira mu zuwa ga Allah domin mu kadaita Allah da bauta sannan kuma mu yi ibada saboda Allah wa nakhlu ama kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi min al-hijarati wal awsani kuma mu cire mu fisge abinda muka kasance da muna bautawa mu da iyayenmu na duwatsu da kuma butun butumi wa amarna bi sidqil hadisi kuma ya umarce mu duk abinda zamu fada mu fadi gaskiya tsakanin mu da Allah wa ada'il amanati kuma ya ce mu rike amana duk wanda ya bamu amana ta magana ko ta aiki to mu rike wannan amana din wasilatir rahimi kuma ya ce mu dinga sada zumunta wa husnul jiwari mu dinga kyautata makotaka da duk wanda muka yi makotaka da shi wal kaffi anil maharim wad dima'i kuma ya ce mu kame gabarin aikata dukkan abubuwa da muka san haramun ne ko mu daina zubar da jinin jama'a mu daina ta'addanci wana hana anil fawahishi ya kai wannan sarki wannan manzo da aka aiko ya hana mu aikata alfasha wa qaulu zuri ya hana mu fada shaidar zur da magana zur da ƙarya wa akali malil yatimi ya ce mu daina cin dukiyar marayu domin haramun ne wanda ya ci dukiyar maraya ya ci wuta balbal wa qazafil muhsanati ya ce mu daina wa mata masu mutunci kage a ce gidan wani tana zina ko mata wani ta mu daina wannan wa amarna an na'budu Allah wahdahu la sharika lahu yace mu bauta wa Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya la nushrika bihi shay'an kada mu hada Allah da abokin tarayya wa amarna bis salati waz zakati was siyami kuma ya umarce mu da mu dinga yin sallah akan lokaci sannan muna da arziki ya umarce mu mu dinga fitar da zakka kuma idan watan ramadana ya kama ya umarce mu dinga yin azumi fa addada alaihi umuran islami ya dinga karantawa wannan sarki yana bayyana masa yana kirga masa abubuwan da musulunci yace ayi fa saddaqanahu to ya kai wannan sarki duk da muka ji waɗannan bayani da wannan annabi ya mana sai muka gaskata shi wa amanna bihi muka ce mun yi imani da shi wattaba'anahu ala ma ja'ana bihi min dinillah muka yi masa biyayya bisa abin da ya zo mana da shi na addinin Allah fa abadana Allah wahda daka muka bautawa Allah shi kadai falam nushrik bihi shay'an bu mu hada Allah da abokin tarayya ba wa harramna ma harrama alaina, duk abin da yace mana mu bari babu kyau, wannan kaza da kuke yi babu kyau, ku dena. To mun ji sakon wannan annabi kuma mun dena. Wa ahlalna ma ahallalana, dukkan abin da ya halatta mana yace ku yi kaza mun yi. Fa ada alaina qaumuna, shine mutanen mu suka yi tsallan badake akan mu, suka yi tumbe akan mu, suka sa mu gaba da zagi da duka da cin mutunci. Fa azzabuna wa fatanuna an dinina, suka dinga mana azaba, suka fitine mu sai mun bar addinin mu. Li yarudduna ila ibadatil awsani, su buƙatar su mu sha wahala ko mu ji tsanani mu koma mu ci gaba da bautar gumaka. Min ibadatillahi ta'ala, mu daina bautawa Allah. Wa an nastahilla ma kunna nastahillu min al-khaba'isi, kuma suka ce mu koma mu halatta abubuwan da da can muka bari na cin kazanta da cin mushe da cin haram. Falamma qaharuna wa zalamuna wa dayyaqu alaina, lokacin da muka ga sun rinjaye mu, sun zalunce mu, sun tsananta mana, sun kausasa mana, sun ci zalun mu. Wa halu bainana wa baina dinina kharajna ila biladika, da muka ga suna kokarin sai sun raba mu da addinin mu da karfin tuwo. To shine muka ga ina ne, wani gari ne ake da mutunci, wani gari ne ake da adalci. So muka taho garinka don mun ji labarin kai sarki ne mai adalci. Waqtarnaka ala man siwaka, muka zabe ka saboda muna zaton zaka yi mana adalci. Waragabana fi jiwarika, muka yi kwadayi zuwa ga mu yi makotaka da kai saboda labarin ka ya gama duniya kai mutumin kirki ne. Warajauna alla nuzlama indaka ayyuhal malik, muka yi fatan ba za a zalunce mu ba idan mun zo gurinka. To wannan shine dogon bayani da wannan sifika kakakin wannan tawaga ta sahabban annabi da ta zo kasar Habasha. Kun ga Ja'far kenan, shi yasa ake son mutum ya zama mai ilimi, ya zama mai fasaha, ya zama mai tsoron Allah, ya zama kuma wanda zai iya kare ko ya tsare ko ya kiyaye addinin musulunci da musulmi, ya kare musu haƙoƙinsu.
فلالت منه أفئدة القسات، رسول الله قد أسبلت دمعي ونزى القلب من لجد البغاة.
فقال له النجاشي سيشي سركي النجاشي يتي مسا، هل ما أكا مما جاء به عن الله من شيء؟ شن أكوي وانا أبو تارد كي daga cikin abin da annabin naku yace ya zo da shi daga wajen Allah. Faqala lahu Ja'far, sai Ja'far Allah ya kara masa yarda yace na'am. Faqala lahu Najashi, sai Najashi yace faqara alayya, to karanta min naji. Faqara alayhi sadaran min kaf ha ya ayn sad, ya karanta masa suratu Maryam daga farkonta har ya zuwa kissa Maryam da haihuwarta ga annabi Isa. Fabaka, ana fassarawa sarki yana jin wannan bayani na Alkur'ani mai kama zuciya kuma na gaskiya, kawai sai aka ga ya fashe da kuka. Fabakan Najashi hatta khadallat lihiyatuhu, Najashi ya fashe da kuka har sai da gemanyansa ta jike sharkab da hawaye. Wabakat asaqifatuhu, su kuwa masu ƴan majalisarsa su ma dai dan ayi kuka da kukan sarki, shine su ma suka yi kuka saboda sun ga sarki yana kuka. Hatta akhdalu masahifahum hina sami'u ma tala alaihim, har sai da takaddun da suke hannunsu suka jike, wato saukacin da suka ji abinda ake karanta musu. Summa qala lahum an-Najashi, sai Najashi yace inna haza wallazi ja'a bihi Isa la yakhruju min mishkatin wahidatin, sai ce ai wannan abinda ka faɗa da abinda annabi Isa ya zo da shi, to lalle yana fita ne daga mafita guda ɗaya, dukkan su hasken su ɗaya ne, asalin su ɗaya ne, tushen su ɗaya ne. In taliqa, yace ku tafi cikin ƙasata, fala wallahi la usallimukum ilaihima, wallahi bazan miƙa ku zuwa gare su ba. Wala yakaduna yukhatibu Amr bin al-As wa sahibahu fa kharaja, kamar ma ba su samu daman ma da za su yi magana abu ta kansu Amr bin al-As da shi da abokinsa ƴan ziga da suka zo su hada rigima a kori sahabbai daga wannan gari ba. To koma tunaninsu ba a kuma yi ba, aka ce kowa ya je ya ci gaba da addininsa, wanda ya taba su ya taba bakin sarki a basu su yi addinin su akan gaskiya suke. Falamma kharaja qala Amr bin al-As li Abdullah bin Abi Rabi'a, lokacin da Amr bin al-As ya fito da shi da abokin sa da aka turo su su sa a kori sahabbai suka bar gurin, qala wallahi la'atiyannahu gadan anhum bima asta'silu bihi khadara'ahum, yace wallahi zan zo masa da wata magana gobe da zan tumbuke duk wani abu kore daga gare su, ma'ana zan tumbuke duk abin nan da ya fada gobe, zan zo da wata kalma da za ta rushe wannan gaba daya, lalle sai sarki ya kore su, gobe zan kulla musu wani sharri wanda ba za su iya kubuta da gare shi ba sai sarki ya kore su. Faqala lahu Abdullah bin Abi Rabi'a la taf'al, yace kada kai, fa inna lahum arhaman wa in kanu qad khalafuna walakin asarra amru ala ra'ayhi, sai shi Abdullah bin Rabi'a yake ga Amr bin al-As kada ka aikata haka, duk da sun saba mana ai akwai zumunta a tsakanin mu, ɗan uwan mu ne, dangin mu ne, bai kamata mu dinga bata su muna cin mutuncin su muna wulakanta su ba, akwai sanayya, akwai dangantaka, akwai girmama juna tsakanin mu da su. Amma duk da haka shi Amr bin al-As ya toge ya kafe akan cewa shi sai yayi haka. Falamma kana al-ghad qala lin-Najashi, da gari ya waye sai Amr bin al-As ya ce wa Najashi, ayyuhal maliku, ya kai wannan sarki, innahum yaquluna fi Isa ibn Maryam qawlan azima, suna fafadar magana mai girma akan Annabi Isa, wai 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 tabtijan, suna fadau wata magana mai nauyi, wato ya kangama wa sarki abin yadda zai dauke shi da muhimmanci. Fa arsala ilaihimun Najashi yasaluhum, shine Najashi ya aika yana tambayan su, an qaulihim fil masihi, to me kuke fada akan Annabi Isa, fa fazi'u, sai suka razana suka firgita, domin dai sun san shi sarki aqidarsa suna cewa Annabi Isa dan Allah, su kuma sahabbai da mu musulmi gaba daya aqidan mu Annabi Isa bawan Allah ne, manzon Allah ne, dan Maryam ne, karmar Allah ce da yace kun fayakunu ya kasance. Walakin ajma'u ala sidiki, duk da haka suka ce mu gaya maka gaskiya kawai, abinda muka shina mu gaya maka gaskiya cewa ga aqidan mu game da Annabi Isa, ka'inan ma kana komai zai faru ya faru dai kana kan gaskiyar ka, yafi a ce kai ƙarya, domin ramin ƙarya ƙurarre ne. Falamma dakhalu alaihi wa sa'alahum, da suka shiga gurin sa ya tambaye su, qala lahu Ja'far, sai Ja'far yace masa, naqulu fihi allazi ja'ana bihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, me za ku fada game da Isa? Yace za mu gaya muku abinda manzanmu yazo da shi, abinda manzanmu ya fada, ba ƙari babu rage, huwa Abdullahi wa rasuluhu wa ruhuhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam al-Azra al-Batul, yace na farko dai shi Annabi Isa bawan Allah ne, manzon Allah ne, ruhi ne da Allah ya halitta, kuma kalma ce ta kun fa yakunu da Allah ta'ala ya jefa ta zuwa ga Maryam al-Azra wacce take budurwa, al-Batul wacce ta yanke wa duniya ta kama hanyar lahira, wacce ta taba yin zina ba, wacce ta taba sha'awar zina ba, wacce ta taba bin wannan hanyar ba, wannan wani kudura ce da iko na Allah, kamar da ya halicci Annabi Adam ba uwa ba uba, ya halicci Hawwa'u babu uwa, haka ya halicci Annabi Isa da uwa babu uba, ita kuma Hawwa'u da uba babu uwa, shi kuma Annabi Adam babu uwa babu uba, sauran mutane kuma suna da uwa suna da uba. Wato Allah ya cika kudurarsa kenan ta fuska hudu, an yi mutum ba uwa ba uba, waye misali? Shine Annabi Adam. An yi wani mutum da uwa ba uba, waye misali? Shine Annabi Isa. An yi wani da uba babu uwa, waye misali? Ita ce Hawwa'u. An yi wasu da uwa da uba, waye misali? Su ne mu. Da haka komai kenan Allah zai iya, babu abinda zai gagari Allah, ko ya fi karfinsa, ko ya gajiyar da shi, ko ba zai iya ba. Innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun فيكون.
فهذه أمة الإسلام ضجت وقد تجبى المنى بالنائبات، حوال السيف من هون المباري ولين الرمح من لين القناة.
فأخذ النجاشي أودا من الأرض سي نجاشي يدكوس إنكيدك كسا، ثم قال والله ما أدعي سبن مريم ما قلت هذا الأود. يتي والله na rantsa da Allah abinda ka faɗa game da Isa bai ƙetare wannan tsinken ba, ni ma abinda na yaddar kenan da shi game da Isa cewa bawan Allah ne, manzon Allah ne, ruhi ne mai tsarki, kalma ce ta Allah alqaha ila Maryam al-Batul, ba dan Allah bane, ba kuma juz'in Allah bane, ba kuma shi Allah ne kankansa ba, wannan duka bai zama ba face, in huwa illa abdun an'amna alaihi waj'annahu masalan libani isra'ila. Fatana kharat bi tariqatuhu, sai ƴan majalisa suka fara gungunguni, fa qala wa inna khartum wallahi, koda kuna gunaguni game da abin nan shine gaskiya, duk wanda ya tsaya akan haka shine ya faɗi gaskiya. Thumma qala lil muslimina izhabu fa antum shuyumun bi ardi, yace ku tafi kuna masu aminci a ƙasata. Shuyum yana nufin amintattu waɗanda suka samu kyakkyawan zaman lafiya da ɗaurin gindi daga fadar sarki. Wa shuyumu al'amiluna bilisanil habasha, a shuyum yana nufin amintattu da harshen habasha. Man sabbakum garim, ice duk wanda ya zage ku ko ya tashi hankalinku to ya ɗauko wa kansa asara. Duk wanda ya zage ku ko ya tada hankalinku ko ya gaya muku baƙan magana to ya taɓa sarki. Duk wanda ya zage ku ko ya tada hankalinku ko ya tsokane ku to a gaya wa jama'a ku bakin sarki ne, wanda ya taba ku ya taba sarki. Ma uhibbu annali dabran min zahabin wa anni azaitu rajulan minhu, ice wallahi ba na so a ce ina da dutse na gol fiye da a ce ko a ce in zagi ɗaya daga cikin su ko in cutar da shi. Wa dabru aljabalu bilsanil habasha, shi ma yana nufin dutse da harshen habasha. Thumma qala li hashiyati, sannan ya gaya wa barori da suke cikin majalisarsa, ruddu alaihima hadayahuma fala hajata li biha, kuma yar musu da kyaututtukansu, ba ni da buƙatar kyautarsu ko guda ɗaya. Fa wallahi ma akhadha Allahu minni rashwa hatta radda alayya mulki, yace Allah bai karɓi rashawa a hannuna ba lokacin da ya maido min da mulkina. Fa akhuzur rashwata fihi, ni kuma sai ne amfani da rashawa wajen har gudanar da harkan mulki. Allahu akbar, kun ji wani sarki yana cewa Allah lokacin da ya bashi mulkin nan ba rashawa ya bayar ba, ta kaka kuma yanzu zai amfani da mulkinsa wajen karɓar rashawa, wanda dama cin hanci da rashawa shi yake ruguza al'umma, shi yake ruguza ƙasa, shi yake ruguza tattalin arzikin ƙasa, shi yake katalauci da tsiya da musifa da tashin hankali da fitintunu da rigima. Idan ƙasa ta kasa hana cin hanci da rashawa, to wannan ƙasa ta tafi hawuya. Wa ma ata'an nasu fiyya fa uti'uhum fihi, yace mutane abinda suka yi mun biyayya a cikin sa, ni ma a ciki zan musu biyayya. Qalat Ummu Salama allati tarwi hadhihi al-qissa, wacce ta rawaito wannan kissa ita ce gwarzuwar sahabiyan nan, wato Ummu Salama, mace mai kama da maza ko tafi mazan ma wasu, saboda imaninta da gaskiyarta da jajircewarta da kafewarta da tsayuwarta tsayin daka wajen addinin musulunci, har ita ma tana cikin wanda suka yi hijiran nan, ita ma take ba mu wannan labari domin tana majalisar lokacin da ake tattauna wannan labari. Fa kharaja min indihi maqbuhina mardudan alaihi ma ma jaa bihi, suka fita daga wajen sarki suna abin tur da su, kuma an mayan musu da kyautar da suka zo da ita sarki baya bukata. Wa aqamna indahu bi khairi dari ma khairi jari, suka ce muka zauna tare da sarkin Habasha da kyakkyawan gida kuma da kyakkyawan makoci, wato mun samu zaman lafiya da alkhairi. Hazihi riwayat ibn Ishaqa wa zakara ghayruhu anna wafadata Amr ibn al-As ila an-Najashi kanat ba'da Badr, wannan ya kasance bayan an gama yakin Badr ne wannan tafiya ta kasance. Wa jama'a ba'dhum anna al-wafadata kanat marrataini, wasu malaman ma sun ce sau biyu ne haka ya faru. Walakin al-as'ilata wal-ajwibata allati zakaru annaha dar baina Najashi wa baina Ja'far bin Abi Talib fil wifadati athaniya hiya nafsu al-as'ila wal-ajwiba allati zakara Ibn Ishaq huna. Suma inna tilka al-as'ilata tadullu bi fahawaha annaha kana fi awwali murafa'atin quddimat ila Najashi. Sannan waɗanda suka ce wannan abu ya faru so biyu ne, to in suka duba tambayoyin da amsoshin da suka ambata wacce ta gudana tsakanin Ja'far da sarkin Habasha, ita ce dai irin wacce ta faru din a zuwa na farko in an yi zuwa na biyu. Kuma amsoshin iri ɗaya ne, don haka kenan ba za a ce zuwa biyu bane dole ɗaya za a ɗauka. Kuma waɗannan tambayoyi tana nuni cewa wannan ya faru ne a karan farko, domin ba tambayoyin aka sake tsarawa aka kuma yin irinsu ko aka ba da amsa irinsu kai ɗaya da ɗaya ba. To wannan shine abin da ya faru a wannan tafiya, kuma shine irin nasara da sahabbai suka samu wajen karya waɗannan mutane da suka so su haɗa su rigima da mai masaukin baƙinsu sarkin Habasha. Kuma Allah a ƙarshe ya azurta wannan bawan Allah sarkin Habasha da shiga addinin Musulunci har ya mutu a ƙasar Habashan. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi masa salla a Madina, ya fito ya masa salla da ake kira salatul ga'ib, gawar tana Habasha, Annabi yana Madina da sahabbansa yana yi masa salla. Da haka ya mutu musulmi, kuma ɗaya daga cikin gwaraza waɗanda addinin Musulunci wato yake alfahari da su da irin adalcin da suka tsayar tun kafin ya musulunta da kuma alherin da yake ciki.
وفي هز اللوائر اتحاد ولم الشمل من بعد الشتات.
Nan zamu tsaya a cikin wannan shiri namu, sai kuma a gaba zamu ji abin da ya faru bayan mun ji abin da ya faru a kasar Habasha. Allah ya kara mana san Annabi da girmama shi da yi masa biyayya, ya sa mu cikin ceton sa ranar alkiyama. والسلام عليكم ورحمة الله.
وتستحلون ميل الغانيات وإن مس العدو مسيس قرح رفعتم بيننا صوت النعات.
Kuma sauraro, da haka muka zo ga ƙarshen wannan shiri na tarihin Annabi zababbe na wannan lokaci, cike da addu'ar Allah subhanahu wataala ya sa abubuwan da muke saurara na tarihin rayuwar wannan manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su zame mana abun koyi a tamu rayuwar. A kasance tare da mu a lokaci na gaba, inda insha Allah za a ji mu dauke da ci gaban shirin. A madadin sashen addinin Musulunci na wannan gidan radio da ke kawo muku shirin, da kuma wanda ya saba daukar nauyin kawo muku shi, wato Alhaji Kabiru Sani Kwangila ya kasai, wanda muke addu'ar Allah ya saka masa da alkhairan sa, amin summa amin. Sannan a madadin abokan aikin da suke taimakawa wajen samun nasarar shirin, Habib Ja'far Madobi ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa
barakatuh. ضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل سطع وهديك مشرق في كل ذات وما لجنان عجل من طريق بغير هداك يا علم الهدات وأعلى الله شأنك في البرايا وتلك اليوم أجل المعجزات ولم تنطق عن الأهواء يوما وروح القدس منك على صلات بعثت إلى الملا برا ونعما ورحما يا نبي المرحمات كريم كالسحاب إذا أهلت شجاع هد أركان البغاة بليغ علم الدنيا بوحيل ولم يقرأ بلوح أو دوات حكيم جامل يسرى شفيق فلانت منه أفئدة القسات رسول الله قد أسبلت دمعي ونزى القلب من لجد البغاة فهذه أمة الإسلام ضاجت وقد تجبى المنى بالنائبات حوال السيف منه للمباري ولين الرمح من لين القناة
وقد تشفى الجسوم على الرزايا ويعلو الدين من كيد الوشاة وفي هز اللواء رؤى اتحاد ولم الشمل من بعد الشتات وقد تفح القلوب إذا استفزت ونفح النار يوقظ من سبات ألا أبلغ بني علمان عني وقد عد العميل من الجنات
أراكم ترقصون على أسانا وتستحلون ميل الغانيات وإن مس العدو ومسيس قرح رفعتم بيننا صوت النعات وإن عبست لكم ميزا خنعتم خنوع الموفقين.